Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba 13 ga watan Yuli. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anyamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a hadin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwani. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ma dai yau da gobe shirin matasa na kan maganar nan ta abin fallasar da ya faru a makarantar Kara Primary School da take Fataskum a jihar Yobe, inda ake zargin wani malami da cutar AIDS da yin lalata da yar yarinya yar aji biyar mai shekaru 10 wadda ke karatu a makarantar. Ranar Litinin mun tattauna da ɗaya daga cikin yayyen yarinyar. Jiya kuma Talata mun yi kunji daga bakin headmaster makarantar da kuma iyayenta, mahaifinta da mahaifiyarta, duka a jiya Talata. A yau kuma mun ji daga bangaren hukuma da kuma ɗaya daga cikin likitocin da suka duba yarinyar.
Yarinyar da aka kawo ta akan release, remember exactly what happened ita din. Ni da farkon ganin ba ni na ganta ba, wani colleague ya ne ganta daga baya suka kawo min katin da na gani.
To daga bangaren hukuma kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Yobe Chika Abubakar Maidama ya hada mu da DPO CSP Muhammad Zayyanu Musa wanda ya cikakken bayani kuma ya hadi irin charging da aka yi ma malamin a kotu.
Charging da ake kira act of gross indecency a magistrate court, muka kuma charging nashi court. Wannan shine abin da muke jira akai har abin da alkali kuma zai tabbatar akai.
Muna tafi da labarin dan iya da amsoshin tambayar mu ta Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Jamila, kin san wannan batu da muke maka mai da hankali akai abu ne magana ce mai sarkakiya
sosai.
Saboda haka idan ana maganar yaɗe ko lalata ko yin lalata da karamar yarinya kamar irin wannan al'amari da ya faru a Fataskum, dole a shigo da likitocin da suka duba yarinyar domin su yi nasu bayani. Saboda haka muna jin cewa Dr. Isa Adamu ne ya duba yarinyar, sai muka tuntube shi muka tattauna da shi. Tambayar mu ta farko ita ce, shin ko da gaske ne shi ne ya fara duba yarinyar?
Haka ne, ba haka bane.
To
gaskiya shi yarinyar da aka kawo ta akan release, remember exactly what happened ita din. Ni da farkon ganin ba ni na ganta ba, wani colleague ya ne ya ganta daga baya suka kawo min katin ta na gani. Amma shi wanda ya mata fadin ban samu haduwa da shi ba. To yau wanda muka yi wata fadin ni ban samu na gan shi ba, amma na ji wai an ce shi zai first case. Amma daga baya ban san wa ai sake fauza handling case ba gaskiya.
An ce ka duba yarinyar?
Na duba.
Yawa, saboda akwai bayanai ne da suka sha bamban, wasu su ce ba ma ba haɗe ba ne malamin ta ne, ita yarinyar tana primary 5 anan Karaba. Yawa, yawa, to shi ne wasu akwai bayanan da muka wan yarinyar ya mana cewa yarinyar ta ce malamin ya shige ta har wani horin ruwa ya hito daga gaban shi, sannan kuma aka ce a asibiti da aka duba an ce babu penetration. To me ake ciki?
Gaskiya daidai abin da na ga na rubuta, kuma ranar da aka kata ba ranar abin da ya faru ba. Almost 2 days ne ko 3 days ne na ganta. To wannan information da na dai samu daidai na kan katin, kuma na handling ma shi wannan police din da ya kawo ta.
Dokta, tunda shi wanda ake zargi da aikata wannan al'amari an ce yana da cutar HIV/AIDS, 'yan sanda ma da bakin su sun haɗu wannan. Kamar yawa, ya za a tabbatar da cewa yarinyar nan bata kamu da wannan cutar ba?
To ai mun mata bin na ba da gwaji ai mata ran da na ganta na yin nan HIV din. Idan ya fito za mu amfani shi as baseline, daga nan kuma za ta zo bayan sati biyu sake gwada follow up din ba zai kare ba har sai wajen sati wata 6 akwai sati wata 3 za ta dawo kuma bayan sati wata 6 za ta sake dawo a sati gaba kuma akwai magani da aka bayar dan in ma yana da wannan din akwai wannan magungunan da aka bayar da wannan ana tunanin insha Allah ba zai sa ta samu daga wannan cutan ba
Dr. Baicin wannan al'amarin da aka kawo muku shin kuna yawan samun irin waɗannan abubuwa a nan asibitin ku kamar na fiade
ana samu akai kuwa sai dai abin da yake ba mu dai wahala shine in san yawanci ba take ake kawo mana su ba iyayen yara suna iyaye suna so su koye shi daga bayan su fito so in yazo kai a matsayin ka na likita ba ka kare ba ka don shedu mai kyau da zaka turawa ya sanda ko kotu ya tabbatar kanka ka sha abinda kasan abinda aka kawo mana abinda muka gani da shi muke rubuta mu tura so shine dai
eh yawa to kamar iyayen da ke sauraron wannan shiri yanzu haka wani kira za ka yi musu game da irin waɗannan abubuwa idan sun faru ba wai muna fatan su ta faruwa ba amma wani kira za ka yi musu
shawaran da zan bayar shine da inda muna so mu kawo ƙarshen wannan abu shine iyaye su daina boyewa in ya faru in ya maka yi wa ƙarsa yau gobe zai wuce wata to abin da ya faru shine a kawo yara a take abin lokacin da ya faru mu idan muka gani duk shaidodin da muka bayar shine za a yi amfani da shi a kotu tabbatar kan cewa ya faru in ma hukunci ne ko ta dauka kawai da ya faɗi wannan ta'asa shawaran zan bar ki ne
san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su am kai to a ga da likita bokan turai a madaniya sosai Nace a ga da likita bokan turai a madaniya sosai Zan ga da likitoci badan kudi shike ba badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan su cece rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi
To daga bangaren yan sanda kuma DPO wato District Police Officer da kuma Chief Superintendent of Police CSP Muhammad Zayyano Musa muka tattauna da shi kuma yayi mana cikakken bayani har ma daga ƙarshe ya baiwa yan jarida shawara kan yadda ya kamata mu bi idan muka sami irin wannan labari ga DPO CSP Muhammad Zayyano Musa
To abin da yake faruwa shine ran daya ga watan 7 din nan kusan kwana 12 kenan ko 13 because yau is 13 akwai shi headmaster makarantar ya zo da malamin makarantar da ake zargi da kuma baban yarinyar da yarinyar akan wannan zargi din kuma wannan zargin da ake yi ya faru fa kusan mako guda kafin wannan daya ga watar kenan ina zake yake bayani to kin ga duk wani available evidence sheda da za a iya samu in ba a bata gabanta ba kamar jini ko sperm ba za a same shi ba to muka dauke ta dai zuwa asibiti tare da babanta inda wani Dr. Isa Adamu anan General Hospital na Patosku ya duba ta ye examine nata ye certify cewa ba penetration a gabanta amma duk da haka da muka dawo bin cewa sexual offense abu ne wanda yake attracting din abinnan da yawa da kuma laifi ne muka ci gaba da bincike muka bincike ta akan ko ta samu infection na HIV babu shi kuma muka bashi test aka samu yana da HIV wanda already ma is established ashe yana karban magani wannan ne ma yasa muka sake rike shi kenan su kuma doctor ya advising after 3 months to sake zuwa test na HIV din again so bayan an yi detailing nashi for about 3 days after duka bincike mu duk bincike da dan sanda zai a case irin na rape da murder yana basing nashi based on expert opinion na likita dan shi zai iya tabbatar da an shiga ko ba a shiga ba in dai ba kamar da na faɗa miki ba sosai yayi confessing ko an samu jini ko an samu yagewar sira ko an samu sperm wanda duk ba ko daya so tunda ba a samu wannan ba kinga police ba zai iya proving case na rape a kotu ba musamman tunda likita shine babban witness ɗinsa da zai bayar da shaida don haka a maimakon haka sai muka charge shi da cajin da ake kira act of gross indecency a karkashin penal code law a karkashin section na 285 a magistrate court muka kuma cajin nashi court wannan shine abin da muke jira akai har abin da alkali kuma zai tabbatar akai din daga karshe akwai wani proof da ya fito to shine in kuma babu by our investigation the facts da muka bayar to alkali zai convicting nashi a wannan tunda shi on his own bai confess ba sannan kuma likita bai tabbatar da ya shiga ciki ba ina fata kin fahimci abin da nake bayani a
sosai
amma ya aikata laifi a karkashin doka ta 285 a penal code na yi wasa da ita din ma ko ya kebe da ita laifi ne wannan a karkashin wannan dokar duk da ko bai shiga ciki ba.
Yawa akwai wani yarinya da muka yi magana da shi ya ce daga irin tambayoyin da suka yi mata kamar yarinya ta nuna cewa lallai ya shige ta tunda har wani haruruwa ya hito daga gaban shi.
To Hajiya abinda zaki gane inda a lokacin sun kawo ta mun ga haruruwan na farko zamu tabbatar na biyu kuma police ba likita bane ya shiga ko bai shiga ba police ba zai iya tabbatar da wannan ba zai basin din wato shedan sa akan abin da likita ya faɗa yawa ba kamar mutum ne a ce na mare ka ba ka mare ni a kawo sheda ko a ga fuskar mutum ta kumbura ko kuma in a kotun musulunci sai a ce ya rantse ya fanshi kansa amma in cases dai irin da wannan dole sai ka zo da evidences da zaka tabbatar wa kotu cewar wannan ya aikata wannan laifi dalili gashi misali an samu buduwa a farjinta wanda ba za ka samu ba kuma ba a samu kuma wannan farin ruwan da ake magana a lokacin ba.
Yawa
ina fatan kin fuskanta. Yawa
sosai na gane ranka dadi sannan akwai masu yawa an ce kamar an kama shi an dan tsare shi na wani lokaci kuma aka bada bailin shi.
Abin da nake so ki gane duk wani laifi in ba irin shi rape din ba da aka tabbatar ko kuma kisan kai to ba za ka iya bada shi bailin ba amma in rape ne ya tabbata ma ai division kamar nawa ba shi da iko ma ya handle case da transfer zamu zuwa CID wanda su kai shi babban court in kika kula yanzu a kotun ma ai a rana an bada bailin shi duk da mu yan sanda mun yi objective cewar kar a bada shi bailin amma prerogative power ne na magistrate ya bada shi bailin ko ya ci gaba da tsare shi kinga yanzu ko ma dai me ya faru mu mun charge nashi court court ce take da dama ta karta bada shi bailin court ce take da dama ta gamsu da irin hujjojin da zamu muka gabatar mata ta daure shi ko ce masa tara ko ko ta ce bata gamsu ba ma ta sake shi wannan mu ba za mu iya cewa komai akai ba me yasa court ta bada shi bailin me yasa ta sake shi in misali mu mun tsare shi kwana uku mun bada shi bailin to court ko kwana ɗaya bata tsare shi ba ma a prison to wane ne yafi nuna concern a ciki.
Yawa bayanin da muka samu kamar shi wannan malami yana da alaka da wata masarauta ana ganin kamar masarautar ce take yin matsin lamba akan wannan al'amari.
To wallahi lazim ni dai ban sani ba kuma a matsayina na musulmi da masarauta da talaka duɗe ne a wurina because na san da abin da na aikata ba wai zai tsaya a iya nan ba zan tsaya gaban Ubangiji in kare kaina. To yawa wannan ne abin da zan gaya miki in yana da alaka da masarauta wallahi ni ban ma sani ba tunda ba aikin ta nake yi ba aiki na jama'a nake kuma masarauta ai guda biyu ce ma a fotosku wace daga ciki tukuna duk ban ma sani ba. Yawa
ranka dade kamar kuna yawan samun irin waɗannan ƙararraki da ake kawo muku irin waɗannan abubuwa na zargin kamar mutum babba haka ya na yin lalata da ƙananan yara.
So of course ai ni ban ma yi tunanin wannan case din ma zai generate wala akwai case da ya kamata a ce kun yi kobarin wanda ba ku yi kobarin nashi ba a yanzu hakan yana nan state ya di ki bi ka zaki iya samun wannan case a cikin azumin nan yarinya ya shekara 8 da bata kai wannan ba sai da aka yi mata dinki 4 wanda an yi rating nata ba wai malamin makaranta bane kuma wannan shi the first time da muka samu malamin makaranta an same shi da laifi na wani sexual offense.
Ita wannan
red handed wannan jina-jina ma aka kawo ta to ki gani mai yiwa dai ka bai da kika ko maganar masarauta kila ko wasu interest daban amma mu ba mu da masaniya akai mu yi treating na case on merit ba mu san yana da alaka da wani ko bai da wani ba.
Yawa shi ita wannan yarinyar ta shekara 8 akwai bayanin da muka samu an ce ai daga baya ma an ce ta rasu yarinyar.
To ba zan iya confirming ba ni ma na ji haka tunda case ya fita daga hannuna na yi transfer na shi zuwa babbar office da za su bincika a CID kin ga ba mamaki amma wannan case din ai ya fi ma zama authentic tunda ma na farko red handed ne na biyu jina-jina aka kawo ta na uku haɗinki aka yi mata wannan kuwa da bayan sati ɗaya faru duk sati ɗaya ma ba a je asibiti ba wanda kuma abin da kika sani dai yarinya karama ko budurwa ce da bata taɓa sanin namiji ba aka sadu da ita dole za a gane an sadu da ita ko daga tafiyarta ko dai abin da kawai nake so in ƙara shine na farko ku ƴan jaridu ya kamata ku dinga yi mana uzuri in abu ya faru muna da PRO su ya kamata ku fara tuntuɓa ku ji shin abin nan haka ne ko ba haka ba don yanzu a yadda kuke ba da shi an yi rafin ƙaramar yarinya kamar ma a cikin makaranta aka yi kamar kuma a ranar aka yi kuma aka sake shi kamar kuma ba wani action da aka ɗauka a kai na farko kenan na biyu kuma daga ɓangaren su iyaye ɗin lallai su tsaya su dinga koya wa ‘ya’yansu tarbiyya da wasu tactics da ya kamata idan wani yana nema ya lalata da su su yarda da hakan domin in ba su yarda in ba su koya musu ba to za a dinga samun irin wannan kesis ɗin a kai da yake faruwa a kai da aka kira ku aka faɗa muku akwai kes kaza da ya faru ya faru to ina ga wuri biyu ne ya kamata ku fara tuntuɓa na farko ‘yan sandan da suka fara gudanar da binciken ku ji me ya faru na biyu tun da asibiti ba sun taka rawa a ciki ku tuntuɓi asibiti an kawo muku kes kaza da kuka duba akwai kaza kaga ko da ɗan sanda na nema ya rufe na tabbatar likitan da ya duba ba zai rufe ba yawa to da a ce kun tuntuɓi asibiti kun tuntuɓi ɗan sanda by now mutane da they will have a clear picture na kes ɗin da abin da yake gudana yawa ko da wanda ya kira ku mai yiwuwa yana da wani personal interest na su kila da yake so ya ɓata wani akai kuma now ko da daga ƙarshe an tabbatar da abin nan ba haka yake ba the damage has been done yawa ni shi ne shawara ta hajiya
yawa to mun ko ɗauka ranka ya daɗe mun gode sosai ai sai da shawara ake gyara aiki mun gode sosai
alhamdulillah Allah ya baje mu hajiya
gaba ɗaya mun gode DPO mun gode
Allah nagode nagode thank you very much thank you yawa
baitin hanci ga aiki ne baitin rashawa ga aiki ne kuma ba ka bai daya amshi ba ashe gari inda da ɗan sanda rigima ba za ta tashi yawa da shege za ya tada ta yanzu ɗan sanda su kama shi in ya yi ba a zikira shi in kuma babu ta a su kulle shi dawa ya zanyi ta ɓargaza a sosai su da aina san ku ɗan sanda a ya ƙyale mutum ga aiki ne bi goban da ta ɓargaza da yi su yi ta sanin su kama ka.
Taɓa jin shawara da ta min daɗi kamar shawarar da DPO Muhammad Zayyano Musa ya bamu ba
gaskiya
yawa saboda sai da irin wannan shawara mutum kai a tunaninka kai daidai amma kai ba daidai ba idan aka nuna maka sai ka karba kai godiya gobe ka gyara
kwarai da gaskiya
yawa sannan kuma game da yarinyar da
wanda ya shekara 8 din nan
yawa wanda aka mata yaɗe kamar yadda labari ya zo mana an ce ta rasu kin ji na tambaye shi yace shi ma ya ji haka amma bai tabbatar ba
kwarai
yawa kuma mutane da yawa suna ganin me yasa muka maida hankali akan wannan abin makarantar Potiskum din nan saboda malami ne an bashi amana ya koyar da ita ilimi gashi ana ta kokari a sa yara makaranta idan irin haka suna faruwa
to wace irin karfin gwiwa zaka ce wa iyaye
mu da kanmu ya zamu shigo zauren nan mu ce ku tura ƴaƴanku mun san ga abin da ke faruwa
shine matsalar
yawa shi yasa muka maida hankali sosai akan wannan batu to yanzu
a Facebook
yawa a Facebook mun yi muku tambaya cewa da waɗanne irin dabaru za a iya yin amfani a kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa yara ta hanyar yin lalata da su ga kaɗan daga cikin amsoshinku matukar ana son kawo ƙarshen cin zarafin da ake wa yara ƙanana a Najeriya to wajibi ne a yi amfani da hukuncin da addini ya tanada akan kowa ba tare da yin sassauci ba idan kuma aka kauce ma hakan to wallahi wannan rayuwa sai dai addu'a amma babu abin da zai sauya anta Halima da Jamila Kabiru Fage ku ci gaba da tsage gaskiya komai ɗacinta muna tare da ku sako daga Adamu Aliyu Ungulde
Salamu yau da gobe ɗaukar hukuncin ba sani ba sabo ko kuma ɗaurin rai da rai a gidan yari ko hukuncin kisa tare da korar mutum daga aikinsa shine kawai zai kawo ƙarshen wannan cin zarafin su da ake yi sako daga Nura Sani Bena
yau da gobe ni a nawa ra'ayin duk da cewa alƙalanmu na Najeriya wasu suna da matsala musamman ma wajen iya gudanar da shari'a ko kuma uwa uba karɓan na goro more especially in ɓangaren yarinyar talakawa ne To a tawa shawarar in an samu wani ya ci zarafin yarinya ta bangaren haɗi. Na harko a duba in yana dauke da cutar HIV AIDS to kawai a yanke mar hukuncin kisa dalili shine shi ma ya kashe yarinyar. In kuma bai dauke da shi hukuncin sa darmin rai da rai. Kaga bai ma hitowa bare ya saki aikata banna kuma ya zama darasi ga wasu. Ku tuntube ni zan ba ku wata irin hanyar da ya kamata a bi sako daga Isa Zakargana.
Yau da gobe mataki da ya kamata a dauka ga duk wanda aka kama shi da laifin cin zarafin wajen aikata lalata da kananan yara ko mace budurwa mataki da hukuma da za ta dauka shine a yanke mishi laifin daurin rai da rai a gidan kasu tare da aiki mai wuya a gidan kasu. Hakan zai sa wasu masu niyyar yin koyi da haka su ji tsoron aikatawa saboda gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Allah ya tsare mu baki daya. Sako daga Umar Muhammad PA.
Za a iya shawo kan wannan matsalar ta hanyar yawaita jan kunne ga yara kanana cewar su daina mu'amala da duk wanda ba tsararsu ba da kuma kaurace ma duk wasu mugayen abokai da inda ake yada badala. Ina ganin wannan ita ce babbar maslaha ga gyara tarbiyyar yara kanana. Sako daga Abdul Wahab mai salla na umma.
Yau da gobe aini ana wa ganin mummunan hukunci ya kamata a dinga aiwatarwa ga duk wanda ya ci zarafin yara mata. Hukuncin kuwa shine a jefe duk wanda aka kama da laifin cin zarafin yara ma a bainin jama'a. Wannan ne kawai zai kawo takaitar yawan cin zarafin yara mata. Sako daga Adamu Baba.
Yau da gobe a gani na ba a daukan kwararan matakai akan waɗanda suke yin lalata da kananan yara. Da za a dau babban hukunci akan su da waɗannan abubuwan sun ragu. Idan ma'aikata ne a kore su daga wajen aiki, idan a unguwa ne a ringa kyamar su. To da duk wannan abin ya ragu, amma kuma mu hada da addu'a ita ce maganin masihu. Allah ya tsare mana zuriyar mu, in masu shiryuwa ne Allah ya shirye su. Sako daga Usman Ofena Fage.
Salamu yau da gobe, muna jin dadin shirin ku. Allah ya taimake ku, amin. Har in ana so a kawo ƙarshen wannan mugun ɗabi'a, to sai gwamnati ta kafa doka mai tsanani, sannan kuma a yi amfani da ita. Allah ya shirye su, amin. Sako daga Dahiru Idris Ladduga, karamar hukumar Kaciya Kaduna State.
Salamu alaikum masu gabatar da shirin yau da gobe tare da masu sauraron shirin. Ni shawara ta ita ce a ci gaba da jan hankalin jama'a tare da nuna musu hatsarin wannan aikin. Musamman nuna musu haramci da ukubar mai aikata irin haka a littattafan addinan da suka ba da gaskiya da shi. Sannan gwamnati ta tsawata kuma ta hukumta waɗanda suke wannan mummunan aikin. Sako daga Malam Lawali Alijibo.
Yau da gobe hanyoyin suna da yawa, amma kaɗan daga ciki su ne ta hanyar yayata shi a kafofin yaɗa labarai da sanya hotunansa a shafukan sada zumunta. Mahukunta su ji tsoron Allah, su dinga hukunci akan waɗanda suka aikata. Idan kuma duk hakan bata samu ba, kawai dangin wadda aka ci zarafin nata su taru su dauki fansa akan wanda ya aikata hakan. Sako daga Bilyamu Mu'azu yan mama. To yanzu kuma ga labarin dan iya.
Dan iya na zauna kofar gida yau na iske shi nace dan uwa yau gani nazo in sada zumunci nace mai dazuma nazo aka ce kai bacci dan yace ai da ma ka san ni idan ina cikin damuwa ko kuwa kunci nakan dan rintsa in yi bacci saboda in samu sassauci nace kai kuwa dan iya wacce damuwa ce ta jefa ka cikin kunci yace gani na al'umar kasar mu na ta tabarbarewa saboda sakaci kaga mutane na ta tafkata annati amma an bar su babu hukunci shi yasa gashi nan masu karfi sai su yi ta zalunci wasu masu uwa a gindin murhu ma sai su tafka laifi amma sai kaga an bi su da tukuici saboda haka ne kawai nake ganin wannan ya tabbata samsam ba a san yi mana adalci nace gaskiya dan iya babban kuskure ne rashin hukunta masu laifi dan kuwa shi yake karawa masu aikata irin waɗannan laifuffuka karfi kaga dai a ƙasar nan tamu an kama malamin da ya lalata da ɗaliba 'yar shekara 10 a makaranta amma ko abu kokkofi sannan an kama yaya yayi lalata da kanwa aka kuma kama uba yayi lalata da 'yar shi kai kace ana tsafi ga kuma matar da ta kashe mijinta da kuma kishiyar da ta kona dan kishiya saboda mugun nufi manyan jami'an gwamnati kuwa na ta yashe kudin da ake warewa don kai wa talakawa tallafi wata makaranta ma kama masu luwadi da yaran makarantar aka yi amma tun aka rufe wannan shafi wato dai ana aikata manyan laifuffukan da ya kamata masu aikata su yi zaman wakafi amma sai kaji ana ta surutu karshe ma dai a bar masu irin waɗannan laifuffuka su tafi kaga kuwa ai dole ne mahukuntan kasar nan su sauya wannan hali ta hanyar tunani mai zurfi dan iya yace to kaga dai irin wannan sakacin rashin daukar matakin hukunta masu laifi babbar barazana ce ga tsaro saboda idan mutane suka gane ko kai laifi babu mai hukunta ka sai ta dauro to su ma fa rigima da kansu za su rinka roro don ka san dama hukuncin da ya dace ga masu laifi shike sa su tsoro saboda haka ko dai mahukunta su gane in dai an kama mai laifi sai ya fuskanci horo ko kuma su gane cewa duk hawhawar ta'assubanci ko ta'annati su ne da kansu suka karo don ko za a iya kaiwa munzalin da idan kai wa wasu laifi sai su kira taro su kuma shawarta yadda za su dauki fansa har ma tafi yadda duk wani mutum zai hararo kaga shikenan sai mutane su dinga tafkata annatin da suke so a fili baro baro saboda haka dai wajibi ne idan waɗanda aka yi wa laifi sun kai kara a bude kunne dan sauraro nace wato dai dan iya kana son kace idan ana son dora wannan ƙasa akan kyakkyawan tafarki ya zama dole idan an kama duk wani mai laifi to a dauki mataki dan hukuncin da ya dace ne kawai ke magance masu aikata danyen aiki kuma shike sa talakawa su yi biyayya ga saraki dan kuwa idan karfi ne ai wani talakan jin shi yake kamar wani zaki wanda idan aka bar shi haka nan saka ka ba doka sai ya tafka barnar da kowa zai yi mamaki dan iya yace to ai shi yasa dole mahukunta su dinga biwa marasa karfi haƙƙi tun kafin ma tura ta kai bangon da za su fara kai farmaki dan ka san abin da wanda duk aka zalunta yake so shine a kawo mai dauki saboda haka dai dole ne mahukunta su rinka hukunta masu laifi don ko rayuwar dan adam fa ta sha bamban da ta tumaki
daɗi ƙarewa
gaskiya
ni dai har yanzu akwai magana da nake ga ya kamata kuma mu kawo ta wannan dandali na yau da gobe mai gadi nan dai da aka ce yana hita zindir gaban ɗalibai yayi wanka kuma da daddare tursasawa yara sai sun kwabe wandunan su sannan su me ya hada shi da wandan yara
me ya hada shi ma da shiga inda mata suke
yawa ina
mai gadi ne fa ya kashi gai
kana kohar gida kana kohar makaranta wanda me gaskiya ya kamata wanda ya bamu wannan amsa kanwashi ta gaya mana wace makaranta ce a wace jaha a wani gari ne
sosai
ya kamata mu mai da hankali akai yawa Jamila Kahin mai sallama Idris Ambata KTR Quarters yana wanda ke biye da mu a Facebook yanzu aka yace salam VOA wannan wani abu ne da ya shahi kowa da kowa musamman iyaye su sanya idanu akan ƴaƴansu hatta jama'ar gari su ma akwai gudunmawar da ya kamata su rinka bayarwa sosai a rinka lura da kyau ina yaran nan suka hito ina za su saboda batun lalata kananan yara a yanzu ya zama ruwan dare kuma hukuma ya kamata ta rika yi musu hukunci mai tsanani domin ya zama aya Allah ya kyauta inji Idris Dambata
amin
sai kuma Haruna wane ne yawa injiniya Mahadija Afaru yace DPO yayi bayani mai kyau kuma haka muka ce da sauran lokaci ko babu to sai Abubakar Ahmad Roni yace idan har aka bar shari'ar Allah babu abinda ba za a gani ba amma idan har ana hukunta duk wanda ya aikata irin wannan badala da hukuncin da addinin musulunci ya tanada babu wanda zai yi tunanin ƙara aikata irin wannan
kina ji
to sai kuma Nur ji Ishaq yace iyaye su kula da lokutan hitar ƴaƴansu daga gida da kuma inda za su je idan sun hita zartar da hukuncin da Allah ya shar'anta akan duk wanda aka samu da irin wannan laifi ita ce hanya mahi cancanta da za ta kawo ƙarshen wannan matsala. Allah ya kiyaye mu, amin. To
amin. Kin san wani abu da akwai wani bincike da ya nuna da aka yi a ƙarshen shekara ya nuna cewa ɗaya daga cikin mata hudu ya nuna ana amfani ana lalata da su a Najeriya, ɗaya daga cikin kuma maza goma ƙasa da shekaru 18.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Allah ka kare mu ka tsare mu.
Amin.
Masu saurari, iyakacin shirin kenan, sai gobe ku huta lafiya.
Da garkuwar mu da yanzu ake